This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke fatan kuna cikin koshin lafiya yau Juma'a 4 ga watan October shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kan labaran duniya.
Sojojin Isra'ila sun bukaci mazauna yankin kudancin Lebanon su fice daga gidajensu su koma yankin arewa yayin da Isra'ilar take ci gaba da kai farmaki ta kasa akan Hezbollah. Sabon babban sakataren NATO General Mark Rutte ya ce kungiyar kawancen tana sanar cewa Ukraine tana da bukatun gaggawa a yakin da take yi akan mamayar Russia yayin wata ziyarar da ya kai Kyiv don tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Sannan barnar da guguwar Helen ta haifar ta sanya batun sauyin yanayi akan gaba a fagen yakin neman zaɓen shugaban ƙasa a Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan. To rahotanni daga jihar Niger Najeriya na cewa an gudanar da jana'izar mutum 31 da aka ciro garawokin su bayan hatsarin jirgin kwale-kwalen da ya faru a farkon makon nan. To ko adadin mutum nawa ake ci gaba da nema?
So in ka hada 150 ga 31 kaga ana neman kusan 100 kenan ko kusan 100 da wani abu. Ake nema insha Allah.
Sannan har ila yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta cire harajin gas da man diesel a wani mataki na sauƙaƙawa jama'a matsalar tsadar rayuwa. To sai dai ga dukkan alamu matakin bai gamsar da wasu ba.
Gaskiya abinda al'umman Najeriya abinda suke bukata ba wannan abin suke bukata ba. Bukatan su shine kawai a saukar da tallafin mai din da aka sa. Muna cikin wahala. Manya-manya mutane suke amfani da diesel din da suke aiki da su. Ba talaka bane. Talaka kan mai ruwan shi da abun nan.
Muna kuma tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ke gabatarwa. Amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun yi wa mazauna garuruwa da ƙauyukan kudancin Lebanon kashedi a ranar Alhamis da su yi maza su fice daga gidajensu su koma yankin arewa domin kada wani abu ya same su yayin da Isra'ilar take ci gaba da kai farmaki ta ƙasa akan Hezbollah. A shafin sada zumunta na manhajar X ne magana da yawun dakarun tsaron Isra'ila na IDF cikin harshen Larabci, Laftanar Kanar Aboce Adrai. Ya gargadi mazauna yankuna da su koma yankin arewa da kogin Awali domin su tsira da ransu. Yayi gargadin cewa duk wani yunkurin kutsawa kudu zai zama da hadari. Dakarun Isra'ila sun saki wani faifayin bidiyo da yayi ikirarin cewa dakarun su ne a sa'ar da suka kai farmaki kudancin Lebanon inda suka kai samame akan wasu da zummar dakilewa da lalata kayan cibiyoyin kungiyar mayakan Hezbollah kamar yadda suka shaida a cikin wata sanarwa. Rundunar ta IDF ta faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin da Isra'ila ta kai da jiragen yakinta ya kashe wani kwamandan Hezbollah Hadir al-Shahabiyya. Jami'an lafiyar Lebanon sun faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin saman da Isra'ila ta kai ya faɗa wani gida inda mutane suke zama a Beirut inda ya kashe mutane 6 a sannan ya jikkata wasu 7. Sabon babban sakataren NATO General Mark Rutte ya faɗa a ranar Alhamis cewa kungiyar kawancen tana sanar cewa Ukraine tana da bukatun gaggawa a yakin da take yi akan mamayar Russia yayin da ya kai ziyara Kyiv don tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Rutte ya faɗa ma manema labarai cewa zuwa Ukraine yana da mahimmanci gare shi a wannan lokaci domin tabbatar wa ku al'ummar Ukraine da ma duk waɗanda suke kallo cewa NATO na goyon bayan Ukraine. Rutte ya ce ya samu tattaunawa da Zelensky akan muhimman bangarori inda Ukraine take bukatar karin tallafi da kuma yadda kawayen NATO suke aiki tare don ganin sun samu biyan wannan waɗannan bukatu. Sai dai kuma a ranar Alhamis dubun da batan mutane ne a birnin Berlin suka yi zanga-zanga a game da tallafin sojin da Jamus take baiwa Ukraine. Daya daga cikin manyan bukatunsu shine Jamus wacce ta kasance mamban kungiyar NATO ta daina aikawa Ukraine tallafin makamai. Barnar da guguwar Helen ta haifar ta sanya batun sauyin yanayi akan gaba a fagen yakin neman zaben shugaban kasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara wasu yankunan da guguwar ta fi yin barna a wannan makon yayin da mataimakiyarsa Kamala Harris ta kai ziyara wasu sassan kasar da ke yankin kudu maso gabashin kasar. A ranar Litinin, Trump ya je Georgia inda ya soki matakan da gwamnatin tarayyar take dauka don sauƙaƙawa waɗanda ibtila'in ya shafa a lokacin guguwar wacce ta halaka akalla mutum 180. Dan takarar mataimakin shugaban kasa JD Vance Tim-Walz sun yi tarayya akan bukatar daukan kwararan matakai. Sai dai kuma Walz ya danganta guguwar da sauyin yanayi yana mai cewa guguwar ta ratsa yankunan da karfin da ba a taba gani ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Rutani daga jihar Neja na cewa an gudanar da jana'izar mutum 31 da suka mutu sakamakon hatsarin jirgin kwale-kwale da ya auku a farkon makon nan. Yayin da ake ci gaba da neman akalla mutum 100 ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga Mina.
Tun a cikin daren ranar 30 da ta gabata ne dai jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da mutane sama da 300 da suka fito daga garin Sabuwar Gwajibo ta jihar Kwara akan hanyar su ta zuwa taro na wani maulidi a garin Tsohuwar Gwajibo dake yankin karamar hukumar Makwa ta jihar Niger. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Abdullahi Baba Ara ya ce an samu yin jana'izar mutane 31 da aka samu gawarwakin su a ranar Alhamis din nan. Bayan da aka samu mutane 150 da ransu yayin da gwanayen ninkaya ke ci gaba da aikin lalubo mutane sama da 100 a yanzu haka.
A ala hakika zuwa yanzu dai mutane guda 150 su ne aka samu aka ceto da ransu. Wannan an ceto su da ransu alhamdulillah. Wayanda suka jikata kuma suka zanto babu ransu. Yanzu halin yanzu ke gama kan ganan yanzu hakan nan didigi ya bamu nan ba kaman guda 30 sune wayanda aka samu ba rai sun cika.
Na'am, to ko mutun nawa ake nema yanzu a cikin wannan ruwa?
Halai Nasiru, a situation an da aka ce jirgi ya dauke da kimanin mutane 300 an samu fiye da 150 da aka ceto su lahiya lo. Sannan nan waɗanda suka jikata waɗanda suka rasa rayukansu mun samu guda 31. So in ka hada 150 ga 31 kaga ana neman kusan 100 kenan ko kusan 100 da wani abu ake neman insha Allah.
To shi ma dai shugaban hukumar Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke da gabar ruwa masu tashoshin samar da lantarki a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce sun bayar da cigiyar gawarwaki a sauran garuruwan da ke gabar wannan kogi na Niger.
Akwai kungiyar masu jiragen ruwa da ma'aikatan gwamnatin jiha da ma'aikatan Hyperdeck su ne ke can tare da mutanen garin domin ana asila kuma an ba da cigiyar gawarwaki ko ina bakin ruwa saboda wani lokaci gawar na zuwa nisa.
Kuna kaman fargaban ko ruwa ya wuce da wasu kenan?
Kwarai da gaske, ai saboda kaga volume na ruwan yana karuwa ne.
To yanzu kaman su iyalan wayannan wayanda abun ya shafa akwai wani tallafi da ita hukumar ku ta kai koko dai ana shirin kaiwa koko da meye matsayinku yanzu?
Ana da yake ana bincike a samu makasudin mutum nawa ne aka samu bayanin rasuwar nasu da kuma yadda iyalansu suke. Ya Allah da kamar yadda muka saba dama da duk aka samu irin wannan to ma'aikatanmu suna ba da tallafi ga iyalan waɗanda aka bari.
Tuni dai masu sharhi akan lamura a Najeriya ke cike da fatar ganin hukumomin Najeriya sun ɗauki mataki mai ƙarfi da zai tunkari wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Rasha ta kammala shirin kiran wani taron kasashe a ranar Juma'a don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi karfafa hulɗa da gwamnatin Afghanistan wanda Taliban ke jagoranta a fannonin siyasa, tattalin arziki da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Ministan harkokin waje American Muttaki zai halarci taron a matsayin babban bako a wani lamari da ya zai kasance karo na 6 da shirin Moscow format take tuntuba da Afghanistan. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar wajen Rasha Maria Zakharova ta ruwaito a jajibirin ranar taron. Rasha ta kaddamar da shirin Moscow format a 2017 sannan tun bayan nan ya zama wata kafar tattauna kalubalolin da suka addabi Afghanistan da yaki ya daidaita. Ranar Laraba Zakharova ta fada wa manema labarai a babban birnin Rasha cewa wakilai na musamman za su halarci taron daga China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan da Uzbekistan. Jami'ai a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun bada rahoton mutuwar akalla mutum 23 bayan da wani kwale-kwale da ya yi lodi fiye da kima ya nitse a kogin Kivu, kimanin mita 100 daga gabar kogi daura da goma a yankin gabashin arewacin Kivu. Jami'ai daga kungiyar raya kasashen kudancin Afirka ta SADC sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an gano akalla gawarwaki 23 sannan an ceto mutum 40 bayan da kwale-kwalen ya kife a sa'ar da ya kusan karasawa tashar ruwa a Kitutu a wajen birnin Goma. Kwale-kwalen ya taso ne daga garin Minova a gundumar kudancin Kivu. Wasu fayafayen bidiyo da suka karaɗe kafafen sada zumunta sun nuna karara inda loading da kwale-kwalen ya yi fiye da kima ya yi ta wato yayin da ya ratsa cikin ruwan. A bidiyon an ga yadda kwale-kwalen ya karkace a gefe guda sannan ya kife a hankali.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin Najeriya ta ce ta fara daukan matakan cire harajin iskar gas da man diesel a wani mataki na sauƙaƙawa jama'a matsalar tsadar rayuwa. Sai dai wasu na ganin ba lallai bane wannan mataki ya yi tasiri a rayuwar talakan kasar, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Ruqayyah Bashir ta aika mana daga Abuja.
Gwamnatin kasar ta bayyana cewa cire harajin VAT da ta yi akan iskar gas, man diesel da kuma na CNG sai sauƙaƙa lamura a cikin kasar. Mista Wale Edun, wanda shine ministan kuɗi, ya ce wannan sabbin matakai da suka dauka za su rage raɗaɗin tsadar rayuwa da al'ummar kasar ke fama da shi. Mista Edun ya ƙara da cewa matakan za su taimaka wajen rage hawan farashin kayayyaki, sufuri da dai sauransu. Yan Najeriya dai na ganin daukar wannan matakai kadai ba za su kai su gaci ba.
Sunan na Kepa Filimon. Gaskiya abunda al'umman Najeriya abunda suke bukata ba wannan abun suke bukata ba. Bukatan su sune kawai a saukar da tallafin mai din da aka sa. Muna cikin wahala, muna cikin neman abinda da a ci a sha. Manya-manya mutane suke amfani da diesel din da suke aiki da su. Ba talaka bane. Talaka kan mai ruwan shi da abunna.
Sunan na Usman Shitu Mahuta. Wannan ba shine abunda yafi damuwar al'ummar Najeriya ba, kuma ko da yake haka din zai kawo sauki amma ba zai kawo irin saukin da al'umma suke bukata ba a halin yanzu.
Sunana Baffa Haruna Bajoga. Mafita shine a dawo da tallafin man fetur, ba wai cire haraji na VAT na bangaren iskar gas da manyan motoci masu aiki da latroni. Su wannan manyan motocin da suke amfani da latroni su nawa ne ma a Najeriya?
Yakubu Ali Bulkadimka ɗaya ne daga cikin manyan dillalan albarkatun mai ta Ipman, ya ce cire harajin VAT da gwamnati ta yi ba zai sauko da farashin man diesel ko kuma iskar gas a kasar ba, idan har ba a dauki mataki akan masu hana ruwa gudu ba.
Kiyan magana shi magana su raga VAT ko tax ba zai kawo sauki ba. Maganan wai sauki babu, don rage wani VAT da tax babu. Mai nan dama 200 ya zo wajen 1000 da wani abu, to ta ina za a samu sauki a cikin wani abu? Ba sauki. Saukin dama su cire hannunsu in sun sayarwa Dangote crude oil, su ce sayarwa kowa, to mai zai tafi da nisa, kuma su ba kowa license wanda zai kawo waje ya kawo. Amma ba wani abun aka yi ba, ba za a samu sauki ba.
Sai dai masanan tattalin arziki irin su Dr. Isa Abdullahi Kashiri na Jami'ar Tarayya da ke Kashiri a jihar Gombe, na ganin cire harajin VAT da gwamnati ta yi akan man diesel da iskar gas abu ne mai kyau, kuma hakan zai sauƙaƙa hauhawar farashi a ƙasar idan har gwamnati ta ajiye ƙwarya a gurbinta.
A zahirin magana, idan an rage haraji to kenan farashin duk abin da aka rage haraji a kansa zai sauki tunda akan kowane abin da ake siyarwa man fetur ne katin waya ne wutar lantarki ne a iskar gas akwai harajin gwamnati akai wanda gwamnatin ta kara akan farashin abin to kaga in ta rage yawan tsadar abin zai ragu to kuma indai ya tabbata an yi wannan aiki kuma aka yi shi yanda ya dace bai zamanto mutanen kasa an yaudare su da kuma cewa za a yi wata manufa aka ki ba sannan kuma idan aka yi waɗanda suke hana ruwa gudu a kasa ba su sai abin sun boye sun kara mishi kuɗi ya gagari talakawan kasa ba idan rijiya bata bada ruwa goga ta hana ba to za a samu sauki akan al'amura na cikin gida na Najeriya
ƴan Najeriya dai na fatan gani a kasa ba wai a takarda ba Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya
to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da kwata 6 na safe kenan da kwata a Najeriya Niger kamar da Chadi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin manuniya
yan jami'an gwamnati gaban kwamitin majalisar dattijan tare Najeriya da ke bincike ya kai matukar da ƴan majalisar ke ganin a gaskiya fa sun gaji da wannan walawala
da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa nan dan aikan shugaban kasa ne goben yata kuma ba mai koran mu
game da maganar matsalar tsaro a arewacin Najeriya kuwa shugabannin arewacin Najeriya ne ke cewa sallah ce kawai ake ta faman yi babu alwala
yanzu ana saida makamai da harsa sai kamar yanda ake sai da gada a arewacin Najeriya wanda bai kamata ba
muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile
shi kuwa shugaban wata kungiya a Najeriya da ake kira One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya ka sai cewa yake hukumar custom a Najeriya ba ta kawo wasu sauye-sauye da taba suka iya yi wa kasar illa
an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga kasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da kasa take da bukata da hanyoyin shige da fice na kasa musamman bodoji irin na Sokoto, Kebbi da kuma ainihin Lagos.
Wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk asubahin Juma'a bayan kun fito sallah shiri na 189 cikin jerin shirin manuniyan da kan walware muku dukkanin wata kulla kulla mai yuwa kullun kuma amma na kwankwasa kofar kwankwasar juna tsakanin jigajigan jam'iyyar PDP a kasa yasa gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya goge ministan Abuja ne sun weekend da yace ya lura da ya fiye tsilla tsilla
muna sa masa wuta ne shi ma zai samu to yayi magana ne na fushi kuma shi ya samu muke na almara saboda bai kamata a mai da fushi da fushi ba mu ba mu abu saboda gaba saboda wani abu mu muka ce aboki kan mu haɗe ne kuma shi din ba muna fata zai duba cewa ba mun ki mun ki shi bane abokin mu ne kuma dan uwan mu amma idan aka ce abu ba daidai bane ba daidai bane mun aka ce abu ba haka yake ba tsari to ba tsari yake ba ba za ka ce a lokaci daya ka ce za ka zama akuya kuma ka zama rako ba ba za ka zama PDP ba ka zama APC dole ne a dauki matsaya
sai dai kuma shi shugaban kwamitin majalisar jan tare na jan da ke bin diddikin yadda ake kashe kudin gwamnati sanata Ahmad Ali Wadada daddagewa yake cewa a gaskiya alamu sun nuna akwai wata badakala
akwai office din accountant general akwai Nigerian National Petroleum Company NNPC akwai office din arajin kasa gaba daya wato federal Revenue Service, akwai Nigerian Police Force da Kanta, akwai Nigeria Immigration Service, amma aikatan shige da fita, akwai ayyukan wurin su da suka ba wa wayansu kamfanoni suke yi. Muna son mu san menene yarjejeniya tsakanin su da wayannan kamfanoni, nawa ake samu wa gwamnati duka ba su nan. Akwai Ministry na Tsaro, Defense, wanda Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian Navy, ba kananan kudaden ake badawa ba. Ku zo ku yi bayani, ku kare kanku ga maganan da Auditor General ya faɗi, dukan su ba su azuwa. Kuma wannan committee ba wai don nuna shugabancin ta ba, committee ce da take da manya-manyan senatoci a ƙarƙashin shugabanci na, ina da tsofaffin gwamnoni biyar, ina da tsofaffin ƴan majalisa irin su Abdul Lindi. Committee ne da take a cike a ƙoshe da wanda suka kai suka san abin da suke yi. To don me za ka mana wannan reni? Mu kuma ba ɗan aika ba ne da shugaban NNPC, da shugaban NUPRC, da na immigration, da duk wanda na lissafa nan ɗan aikan shugaban ƙasa ne. Goben ya tashi ya ga dama duk zai kore su, mu kuma ba mai koran mu.
Game da maganar matsalar samun tsaro a arewacin Nigeria, kuwa tsohon kakakin rundunar sojan ƙasar Nigeria Brigadier General Sani Usman Kuka Shekamai ritaya ne jaddarcewa a gaskiya fa akwai matsala.
Kasa tana fama da matsala, to amman arewacin Najeriya ya fi koɗina matsala, musamman ma matsalar tsaro, ta rashin aikin yi matasa, matsalar tsaro da kuma rashin haɗin kai da sauransu.
Kai duk magana akan matsalar makamai yadda ake sai da su a iyakokin Najeriya, me ya jawo hankalinka?
A hakikanin gaskiya wato abin ya wuce duk yanda kake zato matsalar tsaro, ba dan komai ba, saboda matsalar tsaron da ake da ita da kuma ganin cewar abin da ya kamata a yi ba a yi ba, mutane sun ɗauki nauyin kare kansu. To har sai ta kai ga yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yadda ake sai da gada a arewacin Najeriya, wanda bai kamata ba. Kai ka sani matsala irin waɗannan abubuwa, idan aka ba da makamai karɓo shi matsala ce. To musamman ma kuma su makamai ka san abin da ake da su, ko dai a jima wani ciwo ko kuma a halaka shi ko kuma a yi ɓanna, to abin da ba mu so kenan. Dole ne na jawo hankalinmu kan waɗannan matsaloli da yanda za a ɗauki matakai na gaggawa a ga an yi maganin shi, yanda arewa za a koma matsalar abinci, matsalar tsaro, matsalar zamantakewa duk za su kau.
Shi kuwa kakakin kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF Farfesa Muhammad Tukur Baba cewa yake gwamnonin arewacin Najeriya ma fa suna da rawar da za su taka wajen magance matsalar tsaron da ta jefa Najeriya cikin wahala.
Tsarin mulki ya kayyade abin da gwamna zai iya yi akan tsaro, don bai da rundunan sojoji da sauransu. Amma duk da haka mun kira gwamnonin nan su matsa shugaban kasa, su ne ke ƙauyuka, su ne ke jihohi, su ne ke zaune da mutane, su ne ke zaune da rashin tsaro. Don haka muna kira kullum, muna jaddada musu, muna nadatawa su tuna wa shugaban kasa ga abin da jihohin su ke ciki. Kuma muna so su hada kai ya kasance suna magana da baki daya. Abin da ke faruwa a Benue shi ke faruwa a Katsina, shi ke faruwa a Sokoto, shi ya tabarbare a Zamfara, to kaga kuwa shi ya zo ya shiga Niger. Don haka dole a hada kai, duk madarakai da aka dauka a Katsina dole a dauka a Niger, dole a dauka a Zamfara, dole a dauka a Sokoto. In ba haka ba matsalolin za su yi ta tashi ne daga wannan jiha su je wannan jiha, in an kore su nan su yi. Muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe, yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile duk wani abin nan nasa.
Game da ayyukan hukumar shige da fice a Najeriya wato custom, kuwa shugaban wata kungiya mai suna One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya kasa ne ke cewa hukumar ta kawo sauye-sauyen da kowa ke ta madalla.
One Voice Development Initiative kungiya ce wacce take raji akan kare martaba da kuma jan hankalin gwamnati akan dukkan al'amari da ya shafi gina al'umma, gina ƙasa, da kuma jan hankali akan abubuwan da ya dace. A takaice, mun yi wannan zama ne musamman domin mu kira ga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya duba akan tsari na gudanarwa akan abin da ya shafi ayyukan custom. Tun daga lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya ayyana Controller General Mr. Bashir Adewale Adeyemi a matsayinsa na shugaba na custom, an samu cigaba wanda ya wanzar da alheri ga ƙasa, musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da ƙasa take da bukata, da abin da ya shafi sa ido da inganta tsaro akan abin da ya shafi bodoji da hanyoyin shige da fice na ƙasa, musamman bodoji irin na Sokoto, Kebbi da kuma ainihin Lagos. Ba da baya ga haka, ya samar da wani yunkuri wanda yake na tallafa al'umma ta ƙasa musamman cewa idan an samar da kayan abinci a sayar da su ga mabukata domin me domin a tallafa shirin shugaban ƙasa wajen samar da abinci ga kowa da kowa wanda yana daga cikin abin da ya ja hankalin mu muke kira ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu duba da irin yanda wannan committee a ƙarƙashin CG Mr. Adewale aka yi wannan samu ci gaba to ya zama na wajibi da a duba yiwuwar yanda za a ƙara lokacin su na aiki domin a ci gaba da samun wanzuwar wannan tattalin arziki na Najeriya yana ƙara samuwa ta hanyar shige da fice.
Ya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka cebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya saboda haka dole mu rinka jaddada musu kada su shagala domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 166 ne su yi sallamar sakin kudirin da akan su ne ake zargin suna danne kuɗi malala kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama ku musamman dai maman manuniya Madina Dauda da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala-kala. Ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madallah yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا ثاني بن صالح ديني داركتنا يطلع باريد فلع الجماعة نا كنجر فتان الإسلام تناجيريا نكسا نسيحة أولا لنا تجمع من جرمة إتشي قوة زونا لابيا الله سبحانه وتعالى ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne ga bayin Allah da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum
to yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun yi wa mazauna garuruwa da ƙauyukan kudancin Lebanon kashedi a ranar Alhamis da su yi maza su fice daga gidajensu su koma yankin arewa domin kada wani abu ya same su yayin da Isra'ila take ci gaba da kai farmaki ta ƙasa akan Hezbollah. Sabon babban sakataren NATO General Mark Rutte ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙungiyar ƙawancen tana sane cewa Ukraine tana da buƙatun gaggawa a yakin da take yi akan mamayar Russia. Yayin da ya kai ziyara Kyiv don tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Barnar da guguwar Helen ta haifar ta sanya batun sauyin yanayi a kan gaba a fagen yakin neman zaben shugaban ƙasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara wasu yankuna da guguwar ta fi yin barna a wannan makon. Yayin da mataimakiyarsa Kamala Harris ta kai ziyara wasu sassan ƙasar da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Rasha ta kammala shirin kiran wani taron kasashe a ranar Juma'a don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi karfafa hulɗa da gwamnatin Afghanistan da Taliban take jagoranta ta fannonin siyasa tattan ta'addanci. Ministan harkokin waje Amir Khan Muttaqi zai halarci taron a matsayin babban bako a wani lamari da zai kasance karo na shida da shirin Moscow Format take tuntuɓa da Afghanistan.
Masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu amma da karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi 7 agogon Ghana za ku ji maimaicin shirin. Kada manta muna nan a kodin shi a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika har ila yau muna na Facebook, X, Instagram da ma YouTube idan kuna neman labarai da dumdumin su. Yanzu a madadin Aisha Mu'azzu da ta taya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawai da hada mana shirin, sai injiniyan mu Zubair, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.